This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Hararren jiragen sama da Isra'ila ta kai zirin Gaza sun hallaka gomman Falastinawa, a cewar ma'aikatan lafiyar Gaza da Hamas ke tafi da ita je Asabar, yayin da tawagar Isra'ila ta tattaunawa bisa jagorancin shugaban hukumar leken asirin kasar David Bani ke can birnin Paris na kasar Faransa, inda ake kan tattaunawa da zammar sakin sauran mutanen da mayakan Falastinu suka yi garkuwa da su. Masu tattaunawar neman cimma zaman lafiya da ke Paris zuwa jiya Asabar dai sun yi ta kokarin cimma yarjejeniyar kwanci tsamara a Gaza da zammar kaucewa wani samaman da Isra'ila ke shirin kaiwa birnin Rafah na kudancin Gazar, inda mutane sama da miliyan guda da aka raba da muhallansu ke fakewa. Sojojin Isra'ila sun kaddamar da harhari sama da 70 tun daga shekarun jiya Juma'a a sassan Gaza, ciki har da Dair al-Bala da Khan Yunis da kuma Rafah. Ma'aikatan lafiyar Gaza, wadda Hamas ke tafi da ita, ta ce an kashe mutane 92 a harharen jiragen saman, wanda hakan ya sa adadin waɗanda aka kashe a yankin Falastinu tun bayan da yaƙi ya ɓarke tsakanin Isra'ila da mayakan ya kai a aƙalla 29,606. Kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS jiya Asabar ta ce ta dage takunkuman da ta kakaba ma jamhuriyar Nijar, yayin da take nazarin sabon hanyoyin shawo kan kasashe uku da sojojin da suka yi juyin mulki ke jagorantar su daga janyewa daga kungiyar, wanda hakan ke barazana ga haɗin kan yankin. Shugabannin kungiyar ta ECOWAS sun taru a Abuja, Nigeria, da zumar warware dambarwar siyasar da ta dabaibaye yankin, wanda ya ga juye-juyen mulkin soji, inda al'amarin ya daɗa tsanani bayan da kasashen Nijar, Burkina Faso da Mali, waɗanda sojoji ke jagorantar su, suka yi barazanar ficewa daga kungiyar mai mambobin kasashe 15. Bayan wata ganawa ta sirri, kungiyar ta ECOWAS ta ce ta yanke shawarar dage takunkuman da ta kakaba ma Nijar, ciki har da rufe kan iyakoki da kama dukiyar kasar har da na bankinta, da kuma na dakatar da yin hada-hada da ita ba tare da bata lokaci ba. A wani bayani, kungiyar ta ECOWAS ta ce ta yi hakan ne saboda dalilai na jinkai, to amma za a yi ma wannan matakin ganin wata dabara ta rarashi a daidai lokacin da ECOWAS ke kokarin shawo kan kasashe uku da sojoji ke mulka din da su zauna cikin kungiyar mai shekaru 50 da kafuwa. A halin da ake ciki dai, tuni 'yan Nijar suka fara bayyana ra'ayoyinsu kan dage takunkuman da ECOWAS ta yi ma kasar. Daga yamai ga abinda wasunsu suka gaya ma wakilin musulmin Muna Barma.
Sunana Asman Ibrahim, mazamin yamai. Muna ma Allah godiya da Allah ya sa an ga cire wannan gutar takunkumi. Allah ya tabbatar da alheri kuma. Kuma muna roƙon Allah shi kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya tsakanin kasashen mu Nijar da Najeriya duka. Dan sanadiyar an sa takunkumin ga kaya ba su shigo ba su ita. Kaya ba su shigo ba su ita kenan akwai matsala. Talaka gaskiya shi ke kwarai. An ji jiki ba Nijar ba Najeriya ba. Wannan wata da Allah ya sa wanga abu an kai zaman alheri gare mu duka.
Ni ne Malam Umar Sulai, shugaban kungiyar farafula da ake ce ma FCR. To lalle wannan mataki da suka dauka ya nuna halin dattako na wannan shugabanni na wato wannan kungiya ta ECOWAS da suka nura da kanciya da waɗannan matakai da aka dauka matakai ne waɗanda suka sa kaimi matsala ga talaka musamman na waɗannan kasashe
wallahi mataki mun shi dadi da aka ce an dage shi shi da wata shidda yau mutane na cikin wani kunci na rayuwa duk da dai alhamdulillah mutane sun ana cigaba da rike kai da mutunci kuma abubuwa suna ta kokarin su gyaru lokaci
to a gaida Sule Barma an mika gawar madugun ɗan adawar Rasha Alexander Navalny ma mahaifiyarsa a cewar wani babban hadimin marigayin jiya Asabar ta kafar sada zumunta Ivan Zadanov daraktan gidauniyar yaki da almundahana ta Navalny ya sanar a shafinsa na Telegram yana mai gode ma duk waɗanda suka yi kira ga hukumomin Rasha da su maido da gawar Navalny ma mahaifiyarsa tun da farko a jiya Asabar matar marigayi Navalny wato Yulia Navalny ta zargi shugaba Vladimir Putin na Rasha da kokarin fakewa da aqidar addinin Kirista ta wajen matsa ma mahaifiyar Navalny din da ta amince a gaggauta business shi cikin sirri bayan mutuwarsa a wani kurkukun yankin Arctic
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba
Assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo can da ke tabo dubban tuntuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafafen na yanar gizo suna na Zaina Abdulrauf jagorar shirin Cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna ne akan batun daidaita amfani da kafofin sada zumunta na yau da kullum da kuma kula da lafiyar kwakwalwa sakamakon irin ababen da masu amfani da kafofin ke cin karo da su a kusan kullum wanda ba lallai bane abin da ke faruwa a mu'amalar mutane na zahiri bane kuma ke ɗauka a matsayin gaskiya sunana mai ji da lobo mahuta wanda aka fi sani da kucita to gaskiya Halima wannan abu ne da ya zama mana kalubale a rayuwa saboda zaki ga yara da yawa ɗan mata wani lokacin hadda maza ma sun zo cikin damuwa menene ke damun ku a bani da kaza a kaza ko da ma ba su baka complaint din ba su da kaza ba suna buƙatar kaza zaki ga in kika bincika sun ci ga damuwan ta su tayi alaka da yanda suke compare rayuwar su da wanda suke gani a shafukan sada zumunta to ba karamin kalubale take kawowa ba ga matasan yanzu gaskiya saboda sun zo ne a lokacin da shi wannan shafukan sada zumunta su ne rayuwar gaba daya abinda suka sani kenan kuma wannan abu ba abu ne da zai ta yau ko ita gobe abu ne da zai ƙara ƙaruwa saboda haka ya kamata a ce an yi massive awareness a ringa ilmantar da yaran nan akan cewa wannan abubuwan da suke gani mutane na gwada a social media wallahi da yawan su ba rayuwa bace saboda second ne kaɗan na rayuwar mutum zaka gani a rana baka san sauran awoyi na rayuwar shi me yake yi ba wani abu ma ba nashi bane rayuwar da suke gura maka ba ta gaske bace wasu kuma din da zai yi wuta gasken ce ya kamata mu ringa tunawa cewa ko Allah da yayi yatsu mu eh ya sunan daya ba sai kiga saboda wannan shafukan sada zumunta akwai abubuwa da yawa da Allah ya baka sai kiga mun manta muna nan muna rashin gojewa muna hangen na wani muke so me yasa ake samun matsalar yara mata da yawa zaki ga waya ta zama bala'i su sai iPhone a sai kaza waccan ta sa kaya kaza ni ma sai na sa wannan na sa a bayan dubu ɗari ruwa sai na sa wannan na rike jikan miliyoyi ni ma sai na rike wannan ta saka gol me yasa ake samun ma matsaloli da yawa yanzu kafin ai aure saboda ita wannan ta yi bikin ta a guri kaza ni ma dole anan zan yi ko kuma wanda ya fanata wannan ta yi dinki waje kaza ni ma sai na yi dinki da yasu wannan to kin ga wannan abubuwa ne da dare suka babu su saboda da ko bikin ma ba a gani bare a zo a fara kunkare a yayin da akasarin masu amfani da kafofin sada zumunta ke jin dadin mu'amalolin su da mutane akan dandalolin yin amfani da su ba tare da sanya iyaka ba na iya jawo sabo mai cutarwa ko addiction shiga matsananciyar damuwa wato depression a turanci shiga yanayi na san killace kai wato isolation ko kuma tsoron kar a bar mutum a baya wato feeling of missing out
social media yana da positive issue yana da negative issue amma dai gaskiya abu ne da ya kawo kalubale a rayuwar matasa har da manyan wallahi abin ya riga ya lalace da zaki ga cewa manyan ma suna biyewa ba yara kadai ba ya riga ya gurbata rayuwa ya gurbata tarbiya me ya kamata mu yi ya kamata irinmu da sauran mutane mu fito mu ringa ga yamma mutane su ringa mitigation a koya musu yanda za su gane cewa abubuwan da suke gani ba haka bane wasu kawai sun saka rayuwar ƙarya gaba yaran nan kuma su suna gani za su dauka su kuma rabi saka shi yasa yake kawo musu ciwon damuwa din nan ciwon fargaba abubuwa iri-iri zai kiga ya kawo musu saboda wannan dai compare rayuwar su da sauran mutane abinda nake so youth su gane shine wannan rayuwar da suke gani sakon ne kadan na rayuwar mutane da yawan su sai sun zo sun ga mutane ido da ido sai su zama disappointed sun ga cewa oh ashe ma hotan nan filter ne ashe ma kazan nan ba haka bane saboda haka lokaci yayi da zamu yi mu kanmu fada mu san cewa ita kwa rayuwar nan da muke gani ta social media lokuta da yawa ba haka bane wasu kuma in haka ne Allah ne ya ba su arziki kai ma idan kai aikin ka zaka samu naka kuma sannan sauran mutane su rage wasu abubuwan da suke sakawa na san rayuwar su ce amma a rage
bari mu ji ta bakin kwararriya a fannin kula da lafiyar kwakwalwa akan yadda mutum zai iya tantance ababen da zai amfani shi a dandalolin sada zumunta
sunana Maimuna Ummi Abdullahi wanda aka fi sani as a coach Diddy ni coach ce da nake fadakarwa akan lafiyar kwakwalwar mutane especially na mata in ka shiga social media din nan fa ka ringa kallo kana tunani duk abin da ka gani wani ne ya saka gaskiya ne ƙarya ne ba tabbas a cikin shi amma that does not really matter kai tunanin ka shine duk wanda abin yake ganin nan wanne ne zai amfani al'umma na wanne ne zai amfani mutanen gidanmu tunanin da ya kamata kenan na kalla wannan abin in na dauka wancan abin shi kuma gaskiya nuna min cewa in ga farin ciki da duniya in ga hakuri da duniya in ga sanin inda zan manage kaina sai taimake ni eh zai taimake ni to ya zan dauka wannan abin sa a rayuwata ni ma in so mu gudawa kullum ina kula da kaina so tunanin da ya kamata ake yi kenan ba komai mutum ya gani bane kawai zai dauka hook line an sinka rayuwa fa sai da tunani saboda wallahi wannan ciwon lafiyar kwakwalwa wannan yana faruwa sosai kuma yawanci saboda rashin kula da kai ne loss of esteem rashin ganin ke kina da kimi na kanki da fasiyar rashin sanin kanki da kimin kanki zai saki ga cewa ke ba wani bane ba in kin san kanki kin san kimin kanki zaki san ni ba wani bane ni ba wanke bane so ba zan iya taka rawa irin wannan cuci taka ba amma zan iya taka nawa rawa so nawa zan taka
rahotannin bincike da dama sun nuna da cewa dan adam na daukar mu'amalar yau da kullun a dandalin sada zumunta ko kuma zahiri da muhimmancin gaske kuma duk ana bukatar haɗin gwiwar juna don bunƙasa a rayuwa kuma karfin haɗin gwiwar mutane na da tasiri ne yawa akan lafiyar tunani da farin cikin su shin za a iya cirewa matasa tunanin daukar ababen da suke gani ana wallafawa a kafofin sada zumunta a matsayin zahiri ga bayani
sunana Abubakar Muhammad wanda aka fi sani da Abuja ga a zahirin gaskiya abu ne mai wahala saboda matasa sun riga sun dumiya wajen ganin cewa rayuwar da ake a social media ita ce rayuwa wanda za su kwaikwaya kuma ita ce rayuwa ta gaskiya amma hanya ɗaya da nake tunanin da za mu iya kokarin mu wajen ganin cewa an nuna musu gaskiya shine ita ce hanya kuma ita social media din ganin an ci gaba da wayar da kai a social media din irin su Instagram Facebook Twitter da sauransu daga ita ne hanya ɗaya cilo da nake ganin kawai za mu iya samu matasa su gane cewa akwai bambanci tsakanin rayuwar social media da ita rayuwar zahiri zahiri ko a kasashen waje wanda suke mawaka shigan da suke idan za su yi waka za su hau stage daban ne da shigan da suke idan za su fito cikin wani taro ko kuma wani abu akwai shiga na kamala akwai abubuwa da yawa to gaskiya matasan mu sun riga sun girma amma ina ga ta hanyar kadai za mu ga mun ceto su daga halin da suke ciki ta fatan Allah ubangiji ya sa kowa ya gane
alƙalmin kirtaka sun yi nuni da cewa a duniyar mu ta yau akasarin mutane musamman matasa na kallon irin rayuwar da wasu mutane ke nunawa a dandalin sada zumunta kamar su Facebook Twitter Snapchat YouTube da dai sauransu a matsayin zahiri lamarin da ke kai ga wasu na shiga gasar komawa tsarin rayuwa irin na waɗanda suke gani a kafofin wanda ba lallai bane a iya dorewa a kai ba shin ina mafita ga shawarwari daga bakin kwararru
shawarwarin da zan iya ba matasa wanda suka tsinci kansu a wannan yanayi shine su sani cewa abubuwan da suke gani a shafukan sada zumunta nan da yake burge su rayuwa yanzu ta fara dukkan abubuwan nan ƙarya ne gaskiya ne za su iya samun su idan suka yarda da kansu suka saka aiki suka yi abin da ya kamata suka gina rayuwar su kuma sannan abin da nake so su gane shine wannan social media din zaka iya amfani da shi ta alheri zaka kuma iya amfani da shi ya zama maka sheri ya zaka yi amfani da shi ya zama maka alheri ka duba duk wani shafi na sada zumunta da kake bi da kaga yake dago maka kishi yake saka kana yin abubuwa marasa kyau akwai abin da na block kai o follow is kai block kids za ku ga yanda algorithm ɗin yake irin abubuwan da ma za ku kwatkwata an baka muku su sai ku maida hankalin ku wurin bin mutanen da kuke karuwa da su na rayuwa be it mentally ne sana'a ne take koya muku kuku suna koya muku yanda ake zaman rayuwa ne so dole ne matasa ya kamata su san cewa ku za ku yi aiki tukunu ku tebe rayuwar ku saboda wannan abin single handedly yana iya destroy rayuwar ku tun ba ta kai ko ina ba har yanzu a matasa akwai abubuwa da yawa a gaban ku da za ku iya achieve da nan gaba ma sai ku jira sai ku ga wannan abin ne ma yake brige ni kuma ku ga mu kokolon ku cewa wannan abu ba gaskiya bane sannan kuma koda gaskiya ce abin ne allo a kankanin lokaci za ku iya samun shi amma kuma sai an zama intentional
sunana Maimuna Ummi Abdullahi shawara da zan iya bada ma especially matasa shine wallahi rayuwar kakkallunan ne muke gani a social media ba shi bane ba kawai na san cewa duniya yayi zafi ko yara especially suna da yawan samun stress ga kuma wannan abin da suke gani akan mutane sun hadu suna da motoci suna da kuɗi mata kuma suna ganin irin mata da sun sa filter sun yi kyau ba pimples a fuskar su su kuma suna jin haushin kansu saboda su suna da shi sannan rayuwar social media nan a part of rayuwar mutum ne fa ba duka rayuwar shi bane ba zan bada misali yau din nan na tashi cikin bakin ciki da kuntata amma na yi wanka na sa riga na fito in ban faɗa ba ba wanda ya san bakin cikin ne nake ciki ba kasan ki kalle ni yau din nan na ki an gane miki bakin gani wallahi amma fuska na kawai kake ganin ba ka ganin zuciyata so kowa na da damuwar shi yawan kula da mutane akan cewa kina ganin su kamar su ba su da matsala din nan ya kai ka sani Najeriya ya zama abin da ya zama akwai wahala akwai yunwa sannan akwai san kuɗin banza da ba sai an wahala ba ko an aiki akan shi wannan culture ne dukan mu anan wallahi ana cikin shi sosai sannan abin da ake gani a social media kuma baya taimakawa because ana ƙara nuna kuɗi kuma ba a nuna kamar ana wahala bane ake samun shi so yaran yanzu ba sa tunanin sai san wahala su samu abu suna tunani kawai shaf shaf ne a samu abu
madalla masu faɗa a jidi na ci gaba da faɗakarwa akan wajibcin iyaye su rika sanya ido akan yanayin mu'amalar ƴaƴan su da kafofin internet domin kawar da matsalar taɓarɓarewar tarbiyya da aka fara gani sakamakon amfani da social media fiye da kima da wasu kirkire-kirkiren zamani to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu da sahaya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya da salama
madalla yanzu kuma sai mimmancin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan sore throat wato ciwon makogoro ko kuma makoshi a Hausance kuma ciwo ne dake zuwa da zafi da bushewar makogoro musamman idan za a hadiye abu kuma kwayoyin cuta ne ke haddasa shi tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita a bangaren ENT Dr. Ala'ango Yaroko na asibitin koyarwa na Usman Danfodio dake jihar Sokoto to likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan ciwon makogoro wato sore throat
ciwon makogoro ciwo ce da ke sa mutum ji zafi sanda yake so da miyo ko ruwa ko abinci a cikin makogoronsa ko kuma za a ce makoshi abin da ke faruwa shine a can bayan harshen mutum akwai wasu tsokoki guda biyu wanda suke gefen harshen ko kuma can bayan makoshin su sai ana ce ma wannan ga tsokoki guda biyu tonsillitis a can baya kuma ana ce ma pseudopharyngeal wound waɗannan wurare su ne suke samun cuta mutum ya zo zai hada abinci ko ruwa ko wani abu ya zo yana jin ciwo wani lokaci ma abu ya yi tsanani mutum ba zai iya hada abinci gaba ɗaya zai zo yana ta taruwa biyu a bakinsa
to likita menene ke haddasa ciwon
abubuwa da ke kawo ciwo makoshi abubuwa ne masu yawa amma a gurguje muna iya mu limba su akan kwayan cuta da aka ce ma viruses suna iya samu viral infection na iya kawo shi makoshi ko kuma kwayan cuta da aka ce masu bacteria akwai bacteria especially wanda aka ce ma beta streptococci ko kuma ana iya samu ta fannin sankara cancer shi kwayan cutan da aka ce ma viruses to shi makoshi bai iya dadewa kamar dan kwana ɗaya zuwa uku ciwo yana iya warke ko da ba a shawo da magani a bayan yawa ba ka ciwon kuma wanda ya zo ta fannin bacteria din bacteria ne wannan mugun bacteria ke shan beta hemolytic streptococci iya za a farko in ba a samu aka iya ba da magani ko aka san kwarin likita ta wannan fannin abu yana iya sake faruwa ya ci gaba da faruwa haka kai aka yana iya ce mai za a kire shi a turanci recurrent tonsillitis shi recurrent tonsillitis abin da ke nufi shi ne mutum kamar ya samu ciwon makoshi sau bakwai a shekara ko kuma sau biyar a shekara shi ne shekaru biyu da suka bi junansu ko sau uku a cikin shekarun uku da suka bi junan su wannan ana shi mai tunan silicon tonsillitis ko kuma shi wanda rashin uku din sankara kuma kaloli ne daban-daban wanda asibiti ke ana akan akan iya ganowa wani irin sankara shi
kamar menene alamomin sore throat
alamomin ciwon makogoro ana iya raba su biyu akwai abin da ke shi ma symptoms abin da shi mara lafiyan ke ji kenan shine kaman radi da shi wasu da ke so ya haɗe miyau ko ruwa ko abin shi kuma zazzabi da kumburin wuya to wannan alamomi su shi da shi mara lafiya na iya ya gani ana biyu shi ne science abinda za a diba a gani ne kamar in recurrent tonsillitis ne ko tonsil ne wannan zokokin cikin shan bayan baki in an diba za a gani sun kumbura su yi jawur wani lokaci kuma wani abu farare haka suna iya su rufe ga su yi kumburi kuma akwai farare wasu a lokuta kuma ba za su yi majin masu nan kananan amma suna kawo matsala da sai ciwo mutum ba zai iya haɗe abinci ba kumburin wuyan kuma in an taɓa a kan shi ciwo in an matsa a kan lasa kaga mutum na jin yin ciwo.
Shin ciwon makogoro ya kasu kashi nawa ne?
Ciwon makogoro ba guje dai an kasa shi kashi uku akwai wanda kwayan cutar bacteria ne ya kawo ko kuma wanda kwayan virus ya kawo ko kuma a wanda sankara ne kansa kenan ya kawo.
To likita wanne ya fi tsanani?
Wanda kwayan cutar bacteria ya kawo da kuma wanda kansa ne sankara ne ya kawo sun fi zama tsanani wanda ya gaskiya shin ko waɗannan biyu din ma kansa zai fi zama tsanani saboda shi ko da an sha magani za a ganda ma kamar ne shi wayan nan yana shi so yana ganin shi ya fi zama tsanani.
To su waye masu kafi cin karo da ciwon makogoro?
Ciwon makogoro ya fi kamuwa yara saboda garkuwar jikinsu bai da ƙarfi sosai kamar manya. Wani biyu kuma waɗanda garkuwar jikinsu ya zama kararru kamar mutane wanda suke da ciwon kanzama yana nufin HIV ko kuma wanda yake a kan wasu magunguna kamar magunguna na sankara kansa dox kenan ko kuma wanda yake a kan magunguna kamar waɗanda ake ce ma steroids da ake sha wannan duka za su kare garkuwar jiki ko kuma mutum na da rashin lafiya irin ko ciwon suga shi ma yakan karya garkuwar jiki saboda haka waɗannan abubuwa duka suna iya su kawo ciwon makogoro.
To likita ya za ka kwatanta tsananin cutar musamman ma idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba?
A gaskiya in ba a ɗauki matakin da ya dace kuma lokacin da ya dace za a sa matsaloli sosai in wannan ciwon makogoro saboda kwayar cuta ne bacteria muddin ma bacteria ke shan metabolic streptococci akan samu illoli kamar haka a wannan kwayar cuta wani lokaci in sun samu suka shiga jini sukan so su je wurin gishiya ko oda ko kuma gwiwowi in sun je wurin gishiya sukan kawo abin da ta ce ma tuwan shi hepatic pulmonary heart disease wanda babban matsala shi ko kuma in sun je wurin oda za a iya su jawo abin da ta ce ma acute glomerulonephritis wanda yana iya ya kai ga renal failure mutuwar oda kenan gaba ɗaya. Kin ga waɗannan abubuwa guda biyu manyan matsaloli ne in abin da nake gaya wa mutane sau da yawa cewa kada a yadda karamin abin ya zo ya jawo mutum babban matsala kin ga in abin kamar ciwon zuciya ne wannan aiki da ake bukata shi ne dole na buɗe zuciya a aiki kuma ba ko da yake akan samu nasara ba ko kuma in ya tabi oda amma muna hanya biyu ne na ɗaya ko a je a yi dashi dashin kuma yana da nasa illoli da yawa kuma wannan kuɗi masu yawa ne in an samu wanda zai an ba da na ta kuɗa shi a oda ko kuma mutum ya zauna ana wanke mai jini har tsawon rayuwarsa ko wani wanke kuma akwai tsada ko wani sati sau babban illoli na sun je wurin gwiwobi kuma yana iya kawo abin da ke ce ma rheumatoid arthritis shi kuma gwiwobi za su ta ciwo ko da yaushe za a sha magunguna daban-daban a idan an samu sauƙi kaɗan amma dai ba wa warkewa zai yi gaba ɗaya ba kuma in ya kasance sankara ce kansa wannan in mutum ya zo asibiti cikin lokaci ana iya gano menene a yi aiki a yi kashi ko kuma a yi aiki a ba da magani da ake shi ma chemotherapy kuma aikin nan ba wani babban aiki ne abin da ake shi ma tonsillectomy ya karamin aiki ne da aka yi ta cikin baki ɗaya bi waɗannan cikin makoshin.
To yaya za a kwatanta yawan masu fama da ciwon makogoro musamman ma a nan Najeriya?
A gaskiya babu wani bincike
wanda ya nuna yawan masu wannan matsala ta ciwon makoshi a Najeriya gaba daya. Akwai dai bincike nan kadan kadan wasu bare amma dai wanda zai nuna da yawan su, amma dai abin da zan ce da maka jiya shine a ciwon makokoro yana nan da yawa ya addabi mutane cikin al'umma. Ba za a kida gida uku zuwa hudu ba samu mutum ɗaya wanda yake da wannan ciwon makoshi. A na yi bincike shekarun baya na gano abin da ke sa mutane ba su sauri zuwa asibiti cikin lokaci. A farko dai akwai abin da ke shafi misconception, sun bada suna da mugun fahimta game da waɗanga matsaloli wanda suka shafi makokoro, wuya da makunni da hanci gaba ɗaya. Duk waɗanga abubuwan haɗa su gaba ɗaya in ba su suna guda ɗaya shine ciwon daji, kuma a zo ana ta shan maganin ciwon daji. Abin da na gano shine wannan maganin na ciwon daji yana da ciki ne wani ɗan sinadari da ke rage kumburi da raɗe da ciwo. Saboda haka in an sha mutum ya sha zai samu ɗan sauƙi kaɗan, amma matsala nan yana ci gaba da girma, yana ci gaba da girma, yana canjewa. Na biyu kuma akwai illan na su chemist da pharmacist wanda suke mutum zai take ɗauko tsaye haka ba tare da wani takardar shaidan likita cewa ga irin maganin da za a basa. Da ya zo ka zace makoshi yana ciwo, ko shi da kai ne ya faɗi abin da yake so, ko kuma a chemist ɗin su ba da maganin kawai su miƙe su ba shi maganin. Wannan kuma a ƙasashe da yawa ba a yin haka. To na uku shine ma'aikatan lafiya.
Asu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka a nan zamu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu huta lafiya.
Madalla yanzu kuma sai na sihar Lahadi.
Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.